Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da arzikin sake haduwa a wannan majalisi da muke karatu a cikin littafin Kitabu Tauhid, littafi wallafar Imam Ahli Sunnati wal Jama'a Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab Tamimi rahimahullahu ta'ala, wanda muke haduwa mu karanta mako mako a wannan masallaci na tunawa da malaminmu na sunna Sheikh Muhammad Kabir Ahmad Azare, taghammadahu Allah bi rahmatin minhu wa fadl, Allah ta'ala ya kara haskaka masa ya jikayinsa da rahama. Masallacin da kenan bakin tashar Yankari a nan cikin garin Azare, karamar hukumar Katagum, jihar Bauchi. Yau muna almuru na 12 ga watan Sha'ban, hijiran ma'aiki tsira da amincin Allah su tabbata gare shi daga Makka zuwa Madina shekara 1425, wanda kuma ya zo daidai da 22 ga watan 2 miladiya shekara 2024. Za mu tashi ne insha Allahu ta'ala a sabon babi, babul khawfi min ash-shirki, babin da yazo don yin bayanin wajibcin tsoracewa shirka. Malam ya wato hada wannan babi domin ya karantar da mu wato wajibcin gujewa shirka, tsoron shirka, ba aikata ta ba ma tsoronta. Idan kana tsoronta, to za ka nesanci duk yadda ake tsammaninta, ko na zance, ko na aiki, ko na kuduri. Idan ‘yan uwa ba su manta ba, babin da ya gabata shine babin man haqqaqa tauhida dakhala aljannata bighairi hisab, wanda ya tsantsance tauhidi zai shiga aljanna babu hisabi. Mun yi karatu akan masu shiga aljanna babu hisabi a babin da ya gabata, a sakamakon sun tsantsance tauhidi. To wannan babin kuma sai malam ya kawo shi, shi kuma akan tsoron shirka. Ka iya cewa wato yana daga cikin ma'anar tsantsance tauhidi ka zama mai tsoron shirka. Tauhidin ka ba zai tsayu ba har sai idan kana tsoron shirka. Idan baka tsoron shirka, baka taka tsantsan da shirka da al'amarinta, to tauhidin ka ba zai kafu yadda ya kamata ba. Shi sa rashin fargabar shirka da tsoron shirka, wannan yasa za ku ga da yawa 'yan bid'a ba su damu da layin shirka ba. Rashin damuwa da layin ya sanya ba su santa ba ma, balle su ji tsoronta, balle su guje ta. Sai ka ga wuya ne mutum ya budi baki zai yi waka ta yabo, sai ka ji ya sa shirka a ciki. Wuya ne mutum zai aikata wani aiki na ibada, ko na kauli, ko na fi'ili, sai ka ga ya sa shirka a ciki, bai san ta ba, ballantana ma ya ji tsoronta, bai san hadarinta ba, ba a karantar da shi hatsarinta ba. ‘Yan bid'a ba sa karatu akan shirka, ba sa karantar da hatsarinta, ba abin da ya dame su da wannan. Ko jiya ko shekaran jiya na ga wani a Facebook, wasu ‘yan shi'a suka yi hatsarin mota, aka ɗora a Facebook sun yi hatsarin mota, ga motar nan ta yi kwatsa-kwatsa. Wani a comment section sai kawai na ga ya rubuta, ya Ali ya Zahara, yana neman ɗoki da su, yana istigasa da Aliyu da Fatima radiyallahu ta'ala anhuma. Bai san hatsarin yin hakan ɗin ba, musiba ce ya gani yana neman taimako a cikin wannan musibar sai ya kira Aliyu ya kira Zahra. Yanzu ahlus sunna zai haka, ahlus sunna zai ga wata musiba ta tunkaro ya kira Abdulwahab ko ya kira Imam Ahmad ko ya kira Bukhari ko ya kira Ibn Taymiyyah yace ya Ibn Taymiyyah ga wata musiba ta faru, ahlus sunna sai yuba ko ya kira Malam Gumi ko ya kira Malam Ja'far. Zai yiwu ba kai kaddara ma mafi girman shakhsiya a wajen ahlus sunna bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abubakar da Umar. Ahlus sunna zai ga wata masifa yace ya Abubakar, yace ya Umar, yace ya Uthman, yace ya Ali, ya Allah. Wannan ita ce tarbiyyar da aka yi wa ahlus sunna. To ƴan bid'a ba sa karatu akan shirka, ba su san ta ba, sa kuma taka tsantsan akanta. To shine malam ya kulla wannan babin domin ya ja hankalinmu. Tauhidi ba zai zama ka tsantsance shi ba sai idan ka tsorace shirka. Idan ka gwama tauhidinka da shirka, to tauhidin ba zai je ko ina ba. Ai ita shirka ka kaddara kana ayyukan ibada, ka tsaye da tauhidi ta fiskoki da dama, anwa na ibada kala kala ka tsaya a kansu, sai ka je kai shirka guda daya, duk za ta rushe ne ba, duka za ta rushe. Daka tauhidi ba zai zama an tsantsance shi ba sai idan an tsorace shirka. Ba zai kai ka gaci ya biya maka bukata a gaban Allah ranar alkiyama ba sai idan ka kiyaye shirka. So duk wanda ya koya maka tauhidi kuma bai gwada maka shirka da hatsarinta ba, to ya kashe maciji bai sare kai ba. Kisa da malam yayi magana akan tsantsance tauhidi yakan sa a shiga aljanna babu hisabi, sai kuma ya kulla babi ya karantar da mu irin yadda fa wato ya wajaba kai hattara da taka tsantsan da shirka. Don haka malam yace wa qaulillahi ta'ala, da kuma fadin Allah madaukakin sarki, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u. Wannan aya ta cikin suratul Nisa'i, malam ya kawo ta don ya fayyace mana manufarsa da wannan babi. Babi don bayanin wajibcin tsoron shirka, sannan babin ya zo ya yi mana bayanin faɗin Allah maɗaukakin sarki, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi, lallai Allah baya gafarta a yi shirka da shi, wa yaghfiru ma duna zalika, amma yana gafarta abin da ke ƙasa da haka, liman ya sha'u ga wanda ya ga dama. Wannan aya cikin suratul Nisa'i sun zo wuri biyu, wa man yushrik billahi faqad iftara isman azima, da kuma wacce cikonta wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan haka ayoyin siyakin su ya zo iri daya, amma ƙarshen ayoyin ne ya bambanta. Dukkan abin da Allah subhanahu wata'ala yake cewa lallai Allah baya gafartawa a yi shirka da shi. Nan magana da ake ta gafartawa da ijma'in malaman tafsiri ana nufin gafara gobe kiyama. Ranar gobe kiyama duk wanda ya je wa Allah yana shirka da shi, to Allah ya ɗaukan ma kansa cewa ba zai gafarta shirka ba. Gafartawa kuma tana nufin suturtawa, lullubawa. Idan Allah ya gafarta maka, to ya rufa maka asiri kenan, ya suturta maka zunubinka. in yayi maka afuwa ba zai kama ka da shi ba ba zai kama ka da shi ba sannan ya lullube shi ba zai tona maka asiri ba kana jiran rahama shine ya ji kayinka ya saka aljanna domin in ya fasa kama ka da laifi kuma ya suturta maka shi ya rufa maka asiri ba zai fallashe ka ba to kuma baka da haƙƙi akan sa na sai ya baka aljanna kuma sai ya maka rahama ne sai ya baka aljanna shi yasa ba ma rabuwa da neman afuwa da gafara da rahama to gafara ita ce suturtawa to dukkan wanda ya je wa Allah ranar alkiyama yana shirka to Allah subhanahu wataala ya daukan makansa cewa ba zai gafarta ba la yaghfiru baya gafartawa an yushraka bihi inde ay shirka ne da shi ay la yaghfiru ashirka bihi Allah baya gafarta shirka da shi shirka da shi yana nufin wato tara shi da wani ko kuma bautawa wani a gurbin bautarsa domin shirka iri biyu ce akwai shirka bauta masa tare da waninsa akwai shirka kuma janye masa bautar gaba daya a bauta wani wanda ba shi ba idan misalin wanda yayi istighasa da Aliyu da Fatima yace ya Ali ya Zahra ya kira su a lokacin musiba kaga ya dauke Allah daga wajen ne gaba daya haƙƙin na Allah ne amma bai ba wa Allah ko rabi ba wanda yace ya Allahu ya Zahra zace to ya hada Allah da wani wanda yace ya Aliyu ya Zahra ya cire Allah gaba daya ma ya bauta wani to dukkansu kuma shirka ne dukkansu shirka ne ba dayan cikin biyu wanda ba shirka ba ko dai tarawa da shi ko kuma bautawa waninsa to Allah madaukakin sarki ya daukan makansa ba zai yafe wannan ba ba zai gafarta ba wa yaghfiru ma duna zalika amma Allah yana gafarta zai gafarta ma duna abinda ke kasa duna kasa zalika da wannan wato shirkar abin da ke kasa da shirka liman ya sha'u ga wanda ya ga dama kenan zunubi a dunkule kala biyu ne a wajen Allah zunubi a dunkule kala biyu ne shirka da sauran shirka zunubi ne wanda yake daban da sauran zunubai sannan sauran zunubai kuma da manyansu da kanananansu ka hada su a gefe guda shirka ta ja gefe daya duk wani zunubi da ka sani a duniya kama daga kisan kai zina shan giya sata ƙarya annamimanci giba hassada da sauran duk wani zunubi da ka sani to kani yake ga shirka kasa yake da shirka jama'a an gane duk ahlus sunna ya san wannan cewa duk wani zunubi kasa yake da shirka wannan ayar tana ƙara tabbatar da haka Allah baya gafarta shirka da shi sai ce wa yaghfiru ma duna zalika abinda yake kasa da haka kuma kenan nan zaka fahimci shirka ce kololuwar zunubi sannan duk wani zunubi da ka sani kuma kasa yake da shirka kuma Allah yana iya gafarta shi Allah yana iya gafarta shi mun karanta da ku a baya annabi sallallahu alaihi wasallama yace Allah madaukakin sarki yace ya kai dan adam da zaka zo min da cikin kasa na zunubi sannan ka zo min baka shirka ni kuma zan zo maka da cikin kasa na gafara kaga kenan duk wani zunubi ko
ko ma meye shi banda shirka ka zo da shi cikin ƙasa in kisa ne a ce ya kashe mutum dubu masu sallah a ce yayi zina da mata dubu a ce ya sha giya kwalba dubu ko ya shekara 30 yana shan giya ya mutu yana shan giya ko ya mutu dan Daudu dansu ko ta mutu karuwa ko ya mutu mawaki amma sai yaje baya shirka to dukkan waɗannan zunuban suna ƙasan shirka ne kuma Allah ta'ala yace yana iya gafarta su liman ya sha'u ga wanda ya ga dama kenan idan ya ga dama zai kona wani kurmus a kisan mutum daya mumini sai Allah ta'ala ya dauki matakin kona mutum kurmus amma idan Allah ya ga dama kisan mutum dubu mumunai sai Allah ya fi wannan ayar da ƴar uwarta su biyun na Nasratun Nisa'i suna nuna mana wato abubuwa guda biyu manya-manya abu na farko shine girman hatsarin shirka girman hatsarin shirka da Allah ya ce baya gafartawa abu na biyu shine fadin rahamar Allah da ya ce duk wani zunubi ba shirka ba yana gafartawa da haka rahamarsa tana da fadi yana iya yafewa duk wani mai zunubi in zunubin ba na shirka ba ya dauka ma kansa na shirkar ma zai iya yafewa amma bai dauka kansa ba ba zunubin da Allah ba zai iya yafe shi ba amma ya dauka ma kansa ba zai yafe na shirka ba da haka mu fahimta cewa kenan al'amarin shirka tana da hatsari matuka abin da yasa ba za mu shiga batun menene shirkar ba saboda shine littafin ai za mu zo a littafin ɗaya bayan ɗaya mala zai duka kawo babi 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 abu kaza yana daga shirka abu kaza kaza ne abu kaza kaza ne ɗaya bayan ɗaya za mu tabin su muna karantawa da haka yanzu a dunkule ne karatu ya nuna maka hatsarin da shirka take ɗauke da shi Allah ba zai gafarta ba amma shin hatta wanda ya shirka a nan gidan duniya Allah ba zai gafarta masa ba amsa shine eh sai in ya tuba mutum yana raye a nan gidan duniya yana da chance guda ɗaya idan yana shirka wannan dama guda ɗaya ita ce tuba su Abubakar su Umar su Usman duk sun samu kansu a wannan halin amma sun tuba suka san darajar da suka samu da matsayin da suka samu don haka ashe idan mutum yana da sauran damar tuba to idan ya tuba inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah kuma yana gafarta zunubai gaba daya nan bai ware shirka ba amma ga masu tuba kenan to a lahira kuma ba a tuba sai holoko sai ihu da ba zai yi amfani ba a duniya ne ake tuba to a lokacin da ake da damar tuba to ana iya tuba daga shirka Allah ya karba ya yafe ya mayar da alkhairin ai sharrin kuma ya kuma alkhairi والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا
فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا.
Haka kowane zunubi daga shirka zuwa kisan kai zuwa zina da Allah ta'ala ya ambata a cikin wannan ayar, Allah madaukakin sarki ce illa man taba, kenan ana iya tuba.
Wa amana wa amila amalan salihan, akai imani akai aiki akai gyara ayyuka,
to dukkan wanda ya tuba daga shirka ko daga kisan kai ko daga zina ko daga sata ko daga sauran munanan ayyuka na asha, Allah madaukakin sarki yace fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat, wadannan Allah zai canza munanan laifukan nasu su koma kyawawa.
Shekarun da yayi yana aikata wannan barna, sai Allah ya maye masa gurbin waɗannan shekaru, gurbin waɗannan zunubai da ladaddaki,
sai a taskace masa su a matsayin ayyukan lada da Allah ya masa kyautar su.
Maimakon in an yafe a bar shekarun blank, amma sai Allah madaukaki sai ya gurbin zunuban, sai Allah ya zuba lada.
Kaga kenan wanda zai tuba to yana da sauran dama, matukar da sauran damar tuba. Ita kuma tuba tana kufcewa a ɗayan hali guda biyu, ko dai lokacin da mutum ya kai gargarar mutuwa, ransa ya riga ya tsallako makoshi, ko kuma lokacin da rana ta hudo ta fito daga mafadarta ta yamma, randa aka waye gari aka ga rana tana fitowa ta yamma, to ko an tuba Allah ba zai karba ba, ko an tuba Allah subhanahu wataala ba zai karba ba, domin Allah madaukakin sarki ya ce wannan lokacin mai tuba tubar shi ba za ta yi masa amfani ba, mai imani imaninsa ba zai masa amfani ba. Hal yanzuruna illa an ta'tihumul malaikatu aw ya'ti rabbuka aw ya'ti ba'du ayati rabbik yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Malaman tafsiri suka ce ba'du ayati rabbika a wannan ayar yana nufin fudowar rana ta mafadarta. Allah ya yi, Allah ka samu cika da imani. Dan haka sai mu fahimta cewa nan rashin gafara ne da al-muta'alliq bil akhirah la bid dunya, rashin gafara ne wanda yake da alaka da ranar gobe kiyama ga wanda ya riga ya mutu yana shirka. Sannan abu na biyu, Allah madaukakin sarki yace baya gafarta ai shirka da shi. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala a cikin Majmu'ul Fatawa da Al-Majlis sai Ibn Qayyim cikin Zadul Ma'ad sun tafi akan cewa an yushraka bihi ya hada umumu shirk, wato dukkan shirka ta shiga cikin lafazin an yushraka bihi, sawa'un babba ce ko karama. Akwai shirka babba wacce take fitar da musulmi daga musuluncinsa, akwai kuma shirka karama wacce ba ta fitar da musulmi daga musulunci, wanda duk muna karatu a littafin zamu bi ta kansu. Amma galibi barazanar shirka a cikin Alkur'ani takan zo akan babbar shirka ne. Shi yasa wasu malamai sai suke ganin wannan barazanar ma ta rashin gafara yana da alaka da babbar shirka. Amma Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya masa rahama da wanda suke da fahimta irin tasa suka ce babu abun da yake takaita babbar shirka anan banda karama, duk bai ɗaya ne wajen wannan hukuncin cewa Allah madaukakin sarki ba zai gafarta ba. Da mai babbar shirka da mai karamar shirka duka ba za a gafarta musu ba. Mai babbar shirka shi ba za a gafarta masa ba, kuma zai shiga wuta kuma zai dawwama a cikinta. mai karamar shirka ba za a gafarta masa ba, amma shirkarsa ba ta fidda shi daga musulunci ba, kuma shirkarsa ba za ta wajabta masa shiga wuta ba balle da dawwama a cikinta. Amma shirkar zunubi ne cikin zunubai wanda ita Allah ba zai gafarta ta ba sai an auna ta. An gane? Sauran zunubai gaba ɗaya Allah zai iya yafe wa bawa ko auna ba za a yi ba. A zo da ayyukanka na zunubi da na lada, sai Allah maɗaukakin sarki ya yafe maka awu. Allah kamar wannan arziki, sai a yafe maka awu, sai a ce ba buƙatar awu, an yafe ka, an gafarta maka. Ko kuma a yi awu, zunuban su yi rinjaye bayan an tabbatar maka cewa lallai ka cancanci wuta, sai a ce an yafe maka. An gane? To ita kuma shirka matsalar ta ba a yafewa. Tunda ba a yafewa, yanzu kaga ita ba za a yafe ta karon farko, karamar shirka ba za a yafe ta karon farko a ce ba za a yi awu ba. Sannan idan aka yi awu ta yi nauyi, ba za a yafe ta ba. Kaddara cikin ayyukan zunuban bawa kuma haka ne. Idan mutum yana shirka karama, tunda shirka ce tana babin shirka, to tana babban babi na zunubi. Tunda mun ambata cewa shirka sauran zunubai dukkaninsu wato kashi biyu ne, shirka da sauran. Dan haka karamar shirka tana gidan shirka, dan haka nauyinta ba ɗaya yake da nauyin sauran zunubai ba. So idan aka zo da shirkar mutum, shirkiya ɗinsa ƙanana, to suna da nauyi, sun fi sauran zunubansa nauyi. Idan aka haɗa su akan mizani aka auna, to ko da ayyukansa na alheri za su iya rinjayar sauran zunubansa, to za ka samu nauyin ƙaramar shirka sai ya rinjayi ayyukan alheri. To idan kuwa nauyin ƙaramar shirka ya rinjayi ayyukansa na alkhairi, kuma Allah baya yafewa, me zai faru? Wuta. Wuta za a je a yi masa azaba, amma tunda shirkar ba ta fidda shi daga musulunci ba, to wata rana zai ci albarkacin musuluncin nan nasa ya shiga aljanna, amma sai an gashe wannan shirkar. Amma idan Allah maɗaukakin sarki ya taimake shi, yana da ayyukan alkhairi da suka rinjayi ƙaramar shirkar, aka ce an auna ayyukansa har da ƙaramar shirka, amma alherinsa ya rinjayi sharrinsa, to Allah maɗaukakin sarki a nan kuma da rahamarsa zai ba shi aljanna. Bai dai yafe masa ba, alherinsa ne ya yi mai, ya yi rinjaye, don haka sai ya masa rahama. Sai ya masa rahama. To amma ka kalle shi gani, wanda yake da alherin da zai rinjayi shirka a mizani. Ka kalle shi gani, wanda yake da alherin da zai rinjayi shirka a mizani. Don haka kenan shirkar da ba a gafartawa ta haɗa da babbar shirka da ƙaramar shirka baki ɗaya, kamar yadda ainihin wato wasu malamai suka tabbatar da haka. To barazana akan shirka ba iya wannan ayar bace, domin Allah maɗaukakin sarki yana faɗi a madadin Annabi Isa ɗan Maryamu. Annabi Isa yana cewa innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar. Lallai duk wanda ya shirka da Allah, to Allah ya haramta masa aljanna, makomasa wuta. To kaga wannan ana nufin babbar shirka. Duk wanda ya shirka da Allah, Allah ya haramta masa aljanna.
muku masa wuta. Haka fadin Allah subhanahu wa ta'ala, wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin. Hakika an yi wahayi zuwa gare ka, hakanan an yi wahayi zuwa ga annabawan da suka zo kafin ka. La in ashrakta wallahi da za ka yi shirka, la yahbatanna amaluka wallahi da aikin ka duk ya rushe. Wala takunanna min al-khasirin, kuma wallahi da ka zama cikin asararru. Allah ta'ala yake gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan zance mai hatsari, wallahi da za ka yi shirka, rantsuwa uku, wallahi da za ka yi shirka, wallahi da aikin ka ya rushe, wallahi da ka zama cikin asararru. Saboda mu san hatsarin da shirka take da shi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. To amma yalwar rahmar Allah yace wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, Allah yana gafarta ƙasa da haka na zunubi, ƙasa da shirka na zunubi ga wanda ya ga dama. Kenan kamar yadda muka sani aqida mu ta ahlus sunnati wal jamaa, cewa dukkan wani mai aikata zunubi na kaba'ira bai tuba ba ya mutu akan wannan zunubi, to yana tahta mashi'atillah, in sha'a azabahu wa in sha'a afa anhu. Duk wanda ya mutu yana aikata kaba'ira, to yana karkashin ganin damar Allah, da Allah ta'ala ce wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u, wannan yasha'u ita ce mashi'a, Allah yana gafarta wanda ya ga dama. Dan haka duk wanda ya mutu da zunubi, da zunubi barawo ne, kasur gumin barawo ne, kidnappa ne, dan fashi ne, dan ta'adda ne, bai san iya adadin rayukan da ya kashe ba, karuwa ce. Dan haka a cikin al'umma mutanen kirki shi mutumin banza ne, ba irin wanda ake son hulɗa da shi bane, saboda fasikancinsa da lalacewarsa. Amma ba shirka bane, to yana tahtal mashi'a, idan ya mutu bai tuba ba yana tahtal mashi'a, yana karkashin ganin damar Allah. Kwanan nan wasu masu laifi irin na sata da fashi aka kashe su, da aka zo za a yi musu maganar ya za a yi da su, sai rigima ta kaure. Wasu suna ganin ba za a yi musu sallah ba, ba za a yi musu likafani ba, haka za a hada su a tona musu wagegen rami a tura su a rufe, kuma musulmai ne. An kira ni an tambaye ni, na ce za a yi musu sallah, za a yi musu wanka, za a yi musu sallah, za a yi musu likafani, kuma za a yi musu kabari irin yadda ake wa kowane musulmi a makabartar musulmai. Saboda bin suna tahtal mashi'a, suna karkashin ganin damar Allah. Baka sani ba ta yi wannan hukuncin da aka musu Allah ya karbe shi a matsayin hukunci. Haka musulunci yake, ba wai batin ranka da su, bakin cikinka da su, sai sa kuma kamanta ilimi, kamanta dokar Allah a kansu ba. Shi musulunci da ilimi ake yin sa ba da hamasa ba, ba zafin kai ba ne musulunci, ilimi ne musulunci. Haka duk wani zunubi wanda ba shirka ba, to Allah maɗaukakin sarki fa ya buɗe dama, yace yana gafarta wanda ya ga dama. Haka duk wani mai zunubi wanda ba shirka ba yana tahtal mashi'a. Kawai dai malaman fiqh suka ce irin waɗannan idan sun mutu wajen yi musu sallah, kar a ce sai an nemo zababban mutum. An gane ko? Ba za a ce limamin masallacin juma'a da rawani da alkabba ya zo ya ja yayi sallar ba, a'a, liman yayi zaman sa a gida. Kawai a samu mutane akan hanya, kawai masu yawa da Allah a tare wannan, a caba wannan nafe, wani mai tafiya da kafa,
wani dan takzi wani ba na rena su bane ba amma dai ba limame bane aiko ba limame bane ba ba za a ce an kawo wani wato babban mutum a gari jagoran addini a gari ba amma su ma mutanen kirki ne ba dan su ba mutanen kirki bane a sai dan wai kowa ma za a iya tarewa ya ja sallah kowa ma za a iya tarewa ya ja sallah an gane ko don haka malaman fiqh suka ce su irin su an tashi musu sallah ba a wani ba wa al'amarin muhimmanci da yawa domin ba wai dan su din ba don gari a dauki zina a ga cewa an musu dai hakkin su dai an ba su amma ba a wani daraja hakkin ba eh to amma suna ta hatal mashi'a ganin damar Allah wa qala al khalil alayhi salam kuma annabi ibrahim badadi amincin Allah ya tabbata gare shi ya ce wajnubni wa baniya an na'budal asnam cikin alqur'ani mai girma da Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin annabi ibrahim lokacin da ya wato dauki iyalinsa da dansa ya kai su wancan wato kwari amma marar ruwa shine birnin Makka a wancan lokacin jeji ne to annabi Ibrahim yayi addu'a cewa a Allah madaukakin sarki ya sanya wannan gari wannan guri ya zama gari kuma garin amintacce sannan ya roki Allah madaukakin sarki kuma ya tseratar da shi da zuriyarsa daga bautar gumaka shine fadin Allah madaukakin sarki wa ifqala ibrahimu rabbi ij'al hadha albalada aminan wajnubni wa baniya an na'buda al-asnam rabbi innahunna adlalna katiran minan nasi Annabi Ibrahim yace Rabbi ij'al hadha albalada amina ya ubangijina ka sanya wannan guri ya zama gari amintacce domin a aya ta gaba yace Rabbi inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitukal muharram wadi ne ghairu dhi zar'in kwari ne amma ba wanda yake karban shuka ba wannan wurin annabi Ibrahim yace ka sanya ya ubangiji ka sanya shi ya zama gari kuma garin amintacce shine me shine Makka gashi nan cikin alqur'ani Allah ya amsa addu'ar annabi Ibrahim yace awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yutakhattafu an-nasu min hawlihim ba sa ganin mun sanya wurin mai alfarma kuma amintacce amma gefansu ana tawaftan mutane Syria yaki Yemen yaki abinan Palestine yaki gefansu ana tawaftan mutane Misra zanga zanga da kashe kashe Libya kashe kashe da sauran kasashe gaba da baya gaba da yamma kudu da arewa Allah ta'ala ce ba kwa ganin mun sanya garin Makka kwantacce gari mai kwanciyar hankali amma wayutakhattafu an-nasu min hawlihim amma kewaye da su kuma kewaye da wannan garin kuma kasashen duniya gashi nan ana ta waftan mutane ana kidnapping shine annabi Ibrahim ne yace rabbi ij'al hadha albalada aminan ya Allah ka sanya wannan gari ya zama garin kwanciyar hankali wajnubni wa baniya ya ubangiji na ka nesanta ni wa baniya da ƴaƴana an na'budal asnam daga bautar gumaka ya Allah ka nesantar da ni ka nesantar da ƴaƴana
an na'budu al-asnam ay ibadatu al-asnami kanesanta mu daga bautar gumaka
na'am
kanesanta mu daga bautar gumaka bautar gumaka kam me asunanta a dunkule shirka to idan ba ku manta ba babin da ya gabata babu man haqqaqa tauhid ai daga cikin abin da malam ya kawo na dalilai ya kawo ayar annabi ibrahim inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin haka ne to gashi a can babun tsantsance tauhidi annabi ibrahim ya fito a babun tsoron shirka annabi ibrahim ya fito kaga ya tabbata kenan ummatan qanitan lillahi hanifan ya tabbata annabi ibrahim tauhidin sa lalle tsantsantaccen tauhidi ne ya fito a babun tsantsance tauhidi ya fito a babun tsoron shirka to shine abin da ake bukata a irin tauhidin ka ka fito a tsantsance tauhidi ka fito a tsoron shirka gashi an buga misali da annabi ibrahim a babun tsoron shirka yace wajdubni wabani ya an na'budu al-asnam ya allah ka nesantar da ni da ni da zuriyata daga bautar gumaka kaga wannan ayar za ta ja hankalinmu akan wata fa'ida mai muhimmanci shine bai kamata idan za ka yi sunna kai kadai banda yayanka ba bai kamata ba za ka yi sunna za ka yi tauhidi za ka tsai da sallah amma kai kadai banda yayanka banda iyalanka bai yi ba banda gudu da su saddu waya baboki timi yoyo so yadda kake ya kamata a ce haka iyalanka suke kaga yadda annabi ibrahim ke cewa wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam amma wani shi ahlu sunna ne amma iyalansa bai san ma ahlul meye ba yi wani ma ahlu sunna ne sai ya je a aure yar shi'a mallan ta gaske kuma yar jijjigewa yi ai zai ce ai ba komai lakum dinukum waliy din ai shi attaqawa hahuna shikenan yana sunna tana shi'a wani kuma a ƴaƴansa ne ma a masallacin sunna yana sahun gaba gafa ta malam ita ce irin izala ba karatun yana sahun gaba a masallacin sunna amma yana da dadan shi'a ce wallahi wani takadari ne wani an rasa yadda za a yi da shi wai shi kuma shi'a yake sha'awa yake sha'awa baka daka kafiri ba ha kazo kana cewa wai shi yake sha'awa wai ka yafe shi ba kana ganin ina kake sunna yake shi'a annabi ibrahim yana wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam ka duba wasabiha ibrahim banihi wa yaqub ya baniya inna allaha astafa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun am kuntum shuhada'a iz hadara yaqub al-maut إذ قال لبنيه نعم ما تعبدون من بعدي كaga wannan ita ce zuriyar annabi ibrahim wanda ba sa yadda su tafi ba da zuriyar su ba sa yadda su tafi addini ba da zuriyar su ba amma yanzu mallan sai a waye gari mutun da matarsa da ƴaƴansa bai san me suke ba shi yana masallacin sunna su kuma suna can suna jijjigewa wani yana mandiri wani yana shi'a wani kuma yana can yana ya tafi abuna oke ne maulidi shi dai bashi kudin mota to sai yana izala ba karatu kenan to gaba ɗaya muke mu jalob ne mala ko kuma essa ahlu sunna fa essa kaga wai dan shi'a yana neman ta yi dan shi'a wai yana neman yarsa da aure ce to ya za a yi ta nace ta ce sai shi su kuma yaran yanzu barakallahu fi
Allah sai dauki abun da sakaci
sai dauki abun da sakaci addinin annabi Ibrahim gaba daya ake da family gaba daya ake da family wajnubni wa baniya an na'budu al asna ma ta'buduna min ba'di ma ta'buduna min ba'di wajnubni wa baniya an na'budu al asna rabbi ij'alni muqimat salati wa min dhurriyyati haka annabi Ibrahim yace rabbi ij'alni muqimat salati wa min dhurriyyati ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما كغني باين الله نا قراي تو هكا ني دا هكا غبا داي اكي يين اديني دا فاميلي كركا بسو قو انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره والله مي سكاتين دان سي ينا شاي شاي bai kai ka hasari ba da kabar danka yana shi'a kwarai gwamma wancan da dan sa yake shaye-shaye yayin sakaci ya bar shi yana shaye-shaye yana shan shalusho yana yawo tasha ya lalace akan kai da kabar danka yana shi'a kuma ba za ku yi mamakin bambancin ba eh shi sa muke karatun ai dan a dinga gane bambancin dan iska ya fi dan shi a daraja eh so sai so fasikanci ma iri-iri fasikancin gabbai ya fi sauki akan fasikancin zuciya to amma karatu ne zai kara fito da hakan din fili eh karatu ne zai fito da hakan din fili wai cikin magabata akai bada wani labari wani ya tuba da barawon jaki ne shi idan sai idan jakin ka zai saci barawon jaki ne ya aka shi sata jakuna yake je ya sayar an yi da shi sai tuba ta zo masa da ya tuba ya shiga musulunci sai ya fada shi'a sai ake gaya wani cikin malama magabata ya ce a gaya masa don Allah ya kuma satar jakunansa ya fasa tubar ya kuma satar jaki to ai ranar gobe kiyama ya fi kusa da ya samu gafara Allah ya kyauta a haba har ni ban na ci da mu gama babun ne gaba ɗaya yau kuma wa fil hadisi ya zo cikin hadisi akhwafu ma akhafu alaikum ash-shirku al-asghar fa su'ila anhu fa qala ar-riya'u wannan hadisi mala yace fil hadisi hadisin mahmud ibn labid al-ansari radiyallahu anhu mahmud ibn labid al-ansari daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace akhwafu ma akhafu alaikum ash-shirku al-asghar wa akhwafu ma akhafu alaikum ash-shirku al-asghar abinda nafi abinda abu mafi tsoro da nafi tsorace muku wato karamar shirka abun tsoro ne shi ne akhwafu mafi abun tsoro laifi mafi zama abun tsoro alladhi akhafu alaikum wanda nake tsorace muku shi huwa shirkul asghar shi ne karamar shirka wato ita babbar shirka a fili take a yanzu kai da wuya ka je ka sa gunki a gaba kana maraka ko ba haka ba
da wuya ka bauta bishiya, ba za ka bauta rana ba. Ina da garanti ba za ka yi bautar gunki ba. To dan haka ita babbar shirka ana iya gane ta, ana iya nesantarta. Amma hatsari, shirka mafi hatsari karamar shirka. Karamar shirka ita tana iya buya ta bace wa mutum ya je ya fada cikinta. Shi yasa Annabi alaihi salatu wasallam yace, ina ji muku tsoron karamar shirka. Fasu'ila, sai aka tambaye shi anhu dangane da karamar shirka, meye karamar shirka? Faqala, zai ce ar-riya'u, riya. Riya, mutum ya miƙe yana sallah, saboda mutane suna kallonsa sai ya gyara sallarsa. Riya, saboda ɗan adam yana son yabo, yana son ɗaukaka, yana son a ji labarinsa, yana son a gan shi, yana son a san ya iya, yana son a ji ya iya. Wannan ruɗin irin na ɗabi'ar ɗan adam sai ta rinjayi mutum, sai ya saka wannan buƙatar a cikin ibada, daga nan kuma shi kenan ya lalace. Ya tashi takanasa ya yi nafila ba dan Allah ba. Ya tashi yin nafila ba dan Allah ba, don a ce shi ma mai nafila. Ko yana cikin sallar sai ya gyara ta, ko kira'ar, ko ruku'un, ko sujjadar, ba dan Allah ba, don wani yana kallonsa. Ko ya gyara tsayuwarsa a sallah saboda ya fahimci wani yana kallonsa, ya ce kai wani masha Allah, wani ya iya tsayuwar sallah, wani ya iya kabalu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ina tsorace muku wannan fitnar. Asalin hadisin yana cewa, inna akhwafa ma akhafu alaikum ashirkal asghar, mafi abin tsoron da nafi tsorace muku karamar shirka. Qalu wa mashirkul asghar ya rasulullah, suka ce ya ma'aikin Allah, me kuma karamar shirka? Qala, sai yace ar-riya. Yace riya. Yaqulu Allahu ta'ala yawmal qiyamati, rana al-qiyama Allah madaukakin sarki zai ce, idza jaza an-nasu bi amalihim, yayin da ya saka wa mutane da ladan ayyukansu, sai ga waɗannan su kuma ga ayyukan nan, ga sallolin nan an zo an jibge, ga azumi nan an zo an jibge, ga sadaka nan an zo an jibge, ga sunan alkhairan ka gaba ɗaya an jibge su, an fakaka. Ana ta auna wa mutane suna wucewa, kai kuma an fakaka. Ana saka musu ga wannan sallolinsu an saka, ya tafi da lada. Azuminsu an saka, ya tafi da lada. Sadakarsu an saka, ya tafi da lada. Sai ga wani kuma, ga ayyukansa nan suna nan a jibge, ba a saurare shi ba. Can ƙarshe zai ce, ya Ubangiji, ni ma ga nawa fa an kawo, ga sunan iya ganin mutum, ga nawa ma an kawo. Allah ta'ala sai ya ce, izhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya, ku tafi zuwa wajen waɗanda kuke nuna musu a duniya. Fanzuru hal tajiduna indahum jaza, kuga ko a wajensu akwai sakamako? Ba kai sadaka dan a ce kana sadaka ba? To waɗanda kake son su ce kana sadaka sun faɗa a duniya, yanzu je ka same su ka nuna musu sadakar da kai. Ba kai sallah dan a ce kana sallah ba? Ba kai azumi dan a ce kana azumi ba? Ba ka karanta Al-Qur'ani dan a ce ka iya karanta Al-Qur'ani ba? Ba ka haddace dan irga ka cikin mahaddata ba? Ba ka yi sauka dan a shelanta kai ma ka yi karatun Qur'ani ba? Ba ka shiga musabaka dan kai ma a ce gwani bane ba? To masu faɗan sun faɗa, kuma suna nan a wannan filin. Ku je ku duba su da shirgin kayanku, ku san yadda za ku yi tsakaninku da su. In suna iya ba ku lada, su ba ku, su kaka suka ku aljanna. Idan ba su, to wannan shirgin naku ya zama haba'an mansura. Cikin hadisi ingantacce, Annabi sallallahu alaihi wasallama yace, Allah madaukakin sarki yace, man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu, duk wanda ya aikata wani aiki kuma sai ya hada ni da wani a cikin aikin, taraktuhu wa shirkahu, na bashi da shirkarsa su je can su karata inda yadda za a yi aje ayi amma ba a waje na ba kaga hatsarin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ina jiye muku tsoron karamar shirka ita ce riya za ta kai ka tabaro kai ta yin ayyukanka babu lada ga ka da alheri jingim amma ba dan Allah ba dan ayabe ka ko dan ka ci zabe in kai dan siyasa ko dan a baka mata in kai mai neman aure ne ko dan wani dalili cikin dalile ne yaban mutane da kururuwar mutane idan an tashi ambaton mutanen kirki wajen alheri da kyautatawa za a saka a lamba daya ashe ba dan Allah kake yi ba sai ranar alkiyama za a zo a tila aikin gashi nan ashe ba mai nauyi bane a sikelin ubangiji la yazinu janaha ba'uda in za a dora shi da fiffiken sauro ba zai rinjaye shi ba saboda aikin fanko ne shirme ne ba dan Allah aka yi shi ba sai ce ina ji muku tsoron karamar shirka ita ce riya dan haka a nisanci riya a tsarkake zuciya tunda muna babun tsoron shirka to mu sani cewa riya shirka ce muna babin tsoron shirka mu sani riya shirka ce mataki na farko da zaka fara dauka ba iya ne san tambautar gunki ne ne san ta shirka ba ko sujjada ga waliyai ko bautar kabari ba wannan ne kadai shirka ba ko kiran gausi ba shine kadai shirka ba a kula da ayyukanka na ibada dan Allah kake yin su in fa kana so a yabe ka akan bautar Allah to kai ma fa ka shiga cikin masu shirka Allah ne kadai zaka nemi me zaka nemi yaddarsa ka nemi yabonsa kuma shine mai yaddar da baya fushi kuma shine ainihin wato mai karba da baya mayarwa kuma shine mai godiyar da baya butulcewa shine Allah innama nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jazaan wala shukuran inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira fawaqahumullahu sharra dhalika alyawmi walaqahum nadratan wa sururan wajazahum bima sabaru jannatan wa harira damu hakura daga wannan gabar muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ka tara mu cikin abin da muka yi na lada ubangiji Allah muna roƙon ka abin da nayi kuskure ka gafarta mani wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullah
da a dangane da sanarwar da malam yayi yanzu gaskiya akwai abun tausayi kuma gare mu ba shi malam ba da muke kyautata masa zaton alheri wajen ubangijinsa ba kuma iyalansa ne abin tausayi ba mu ne abin tausayi saboda malam ya kare rayuwar sa wajen hidimta mana ya hidimta mana ya hidimta wa iyayenmu ya hidimta iyayenmu kuma ilimin sa bai gushe ba yana tasiri a tsakankanin mu to gaskiya yana da haƙƙi akan mu yana da haƙƙi akan mu bai kamata a ce har sai an kawo wannan matakin ba yana da haƙƙin da mu dai za mu iya haɗuwa mu rufa asirin iyalansa ba sai an kai ga wannan matakin ba yawan waɗanda yake da falala a kansu ya kai kaɗan kaɗan in sun haɗa asiri ya rubu haka ina ba wa su malam liman shawara cewa asusu za a bude na duk wata kamar albashi na duk wata wanda za a dauka a je a kai wa iyalansa ya zama ba bukata sai an zo ana irin wannan kuka ba a samu dabara da za a yi a tattauna a bude asusu wanda duk wata wani abu zai shiga idan wasu ne za a tattara mu kamar mutum 100 da kowa zai daukan makansa abin da zai jefa a wannan asusun duk wata ko mutum 200 ko wani makamancin haka a samu abin da za a rufe wannan kofar amma in za a jira sai an damu sannan a nema to a wani lokacin za a damu ba a taru ba kakan na ba da shawara kuma na ba da goyon baya da haɗin kai Allah ya masa rahama Allah ya gafarta masa a sannan abu na gaba kamar yadda Malam Shehu Dakta ya yi bayani cewa yau ne muke salon zamu rufe wannan karatu haka ne insha Allah ta'ala saboda wani uzuri da ya taso mana wani satin na semina da za a yi na kungiyar Izala tun daga ranar Laraba Alhamis Juma'a kuma akwai wa'azin kasa Asabar zuwa Lahadi to wayannan kwanakin muna cikin dawainiya wacce ba zai yiwu a gabatar da karatu ba don haka kuma dama da satin ne za a rufe ga kuma karatuwar azumi kar mu tashi ba mu rufe ba mu kasa dawowa to gwanda maimakon a ita mutane su ta zullumi za a yi ko ba za a yi ba to gwanda mu sanar da mutane cewa insha Allah ta'ala daga yau kuma mun dakata da karatun mu na kitabu tauhid sai idan Allah ta'ala ya kai mu bayan sallah za mu dawo mu dora daga yadda muka tsaya to sai a kiyaye mana yadda muka tsaya da insha Allah ta'ala kar mu dogon hutu kuma zo muna dibi-dibi ubangiji Allah madaukakin sarki ya sa alkhairi da albarka cikin abin da muka yi kuma Allah ya tsawaita numfashin mu ya sanya mu daga cikin wanda za su samu arzikin dawowa don ci gaba da wannan karatu wannan yana barar addu'a yana so zai koma makaranta kuma yace ba shi da halin abin da zai ci a can Allah ya kawo masa hanyar da zai samu Allah ta'ala ya wadata ka Allah ya takaita maka wahala Allah ya yassare maka hanyar da zaka koma da kuma hanyar da zaka ci abinci Allah ya sanya albarka cikin tafiyar ka da dawowar ka da karatunka wannan yace shin abin da yan shi'a suke na zagin sahabbai shi ma shirka ne a kafirci ne shi kuma zagin sahabbai muzanta aya da hadisi ne kafirci ne yana babin kafirci ne ba babin shirka ba yana neman addu'a bisa dabbarsa da wani ya shiga gidansa ya sace da fatan Allah ya bayyana masa ita ko ya mayar masa da mafi alkhairi ubangiji Allah madaukakin sarki ya tsananta rabo idan tana daga cikin arzikinka idan ta kufce Allah ya maida maka da mafi alkhairi su kuma masu irin waɗannan halaye ubangiji Allah ta'ala ya shirya su idan masu shiriwa ne a iliminsa idan kuma ya gabata a iliminsa da kaddara ba masu shiriwa bane ubangiji Allah ta'ala ya mana katangar karfe da su ya mana garkuwa da su ya mana iyaka da su wai idan mutun ya karanta suratul ikhlasi sau 10 a jere za a gina masa bene a aljanna ka gaskiya ban sani ba ban taba ji ba sani ba da fatan malamin cikin koshin lafiya amin yace matarsa ce take yin azumin nafila litinin da alhamis amma kokonto ya aure ta sai ta ji kamar azumin ta ya karye yace please malam kai mata nasiha za ta ji insha Allah to ban gane sai ta ji kamar azumin ta ya karye ba shi azumin ji ake ya karye kaga in awala ce zaka ce za a ji kamar wani abu ya fita to shi azumi me ya ji kamar ya karye wani abu ta ci ko wani abu ta sha ciwon wasu wasi yana cikin larura so azumin ta ba zai karye ba sai idan ta dauka ta ci amma idan zato ne ya fado mata a ranta kamar ta ci abinci dazu ko ta sha ruwa dazu ko ta yi kurkuran baki a alwala ta ji kamar ta hade wannan duk waswasi ne ba shi da tasiri ba zai kare azumi ba ba zai kare azumi ba so tunanin ta na tsoron ko ya kare ba zai kare shi ba sai idan wato ta sa abinci gadaga a gaba ta ci ko ta sa ruwa a gaba ta sha mutum ne ya saki matarsa tsawon wata goma sai suka daidaita za ta koma amma jini bi kawai ta yi a wannan watannin shin ko me za ta yi ko sabon aure za a daura to ya danganta da yaya matar take idan tsohuwa ce akwai yiwuwar ta gama jini ne idan tsohuwa ce misali ta haura shekara 50 kuma sai haka ya faru da ita to la'alla ta gama jini ne idan ko ta gama jini ne kuma har aka samu wata goma to kaga za ta bar lissafin jini ne ta koma kirgin watanni kafin ta gama yadda so idan jini biyun ta yi su tun farkon sakin ne daga nan jini bai kara dawo mata ba ta yi wata 8 shiru ta zo tana ɗebe tsammanin ta gama jini ne to za a ce ta gama idda sai dai a daura aure saboda jini ya katse mata ta yi idda da watanni amma idan bata kai lokacin da za ta ɗebe tsammanin jini ba to ba za ta gama idda ba sai ta yi jini na uku saboda Allah madaukakin sarki cewa yayi wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru ita kuma ta yi biyu sauranta daya tunda bai zo ba har aka samu daidaito to kome ne ba daurin aure ba saura kuma ta ce na mata bukulun 100,000 kome ne ba daurin aure ba to ku kuka san junanku ku auna ku gani tana bangaren tsofi ne ko tana bangaren masu jini ne bata gama jini ba jinin ne kawai bai zo ba kun bai zo ba sai ya zo ne ta gama idda tunda bai zo ba kuma aka daidaita to in yace ya mayar ta aurenta ya koma duk da an yi wata 10 da rabuwa aurenta ya koma domin al-ibra bil quru la bi shuhur abinda za a yi la'akari da shi shine wannan jinin ba yawan watanni ba Allahu ta'ala alam Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح اللهم ولاة أمورنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين